نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka mai tsohon tarihi, masallacin majema dan aiwatar da karatu wanda da an ce tafsiri ne za a yi. Ni kuma na gani maimakon a dakka kawurin yin tafsiri ya kasance an yi abin da wani sabon salo daga tsarin yin tafsirin. Me sabon salo shi? Idan muka leka cikin Alkur'ani zan mu gani kullum Ubangiji yana nema game da masu karanta Alkur'ani su tsaya su yi tadabburi akan Alkur'ani. To maimakon ya kasance mun dauki tsawon ko daga farkon Kur'ani har zuwa ƙarshen shi ana ta kokarin ya za a fassara, ya kasance muna leka wa'ansu ayoyi daga cikin Alkur'ani. Wannan ayoyi idan muka ɗauka ko aya ɗaya ko biyu wanda suke da ma'ana guda ɗaya ko suke magana akan abu ɗaya, za mu tsaya mu fassara ta, mu huddo dukkan abubuwan da suka kumshi wannan ayoyin. Baya da haka mu ba da wa'ansu fawaid wanda za mu iya amfanuwa da su ƙarƙashin wannan ayoyin. Shi ma tafsiri ne, sai dai ya kasance tsarin shi ya sha bamban da tsarin yanda muka saba aiwatar da tafsiri. Shi ne ya kasance an ja baki, an zo an fassara, an huce, an haɗu abin da ya kamata a haɗu a huce a kan aya. Amma shi wannan shi ya kasance tsari ne na duk wata aya da za mu kai kanta a cikin Alkur'ani, za mu yi tsokaci a kan ainihin surar yaya ta sabka, ainihin sababin da ya sanya wannan aya ta sabka, abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da shi, sannan kamun shi kuma ma'anonin ayar da abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da su. Shi sanya na ba da uzuri na ce ya kasance tsarin karatun namu zai tafi akan haka. To shi kuma idan muka ce za mu yi karatu akan hakan, to labudda ya kasance mun san meye ainihin Alkur'ani, mun san yaya ne ma'anar tadabburi akan Alkur'ani, kuma wa'ansu hanyoyi za mu bi na mu samu lamarin yin tadabburi a cikin Alkur'ani. Saboda ainihin abin da ake so a gare ka da aka sabkar maka da wannan Alkur'anin shi ne ka tsaya ka nutsu, ka tsaya ka yi ta'amuli, ka yi tadabburi akan ma'anonin wannan Alkur'anin, duk don ka fa'idanci da su, ka yi aiki da su, kai ma ka karantar da wani da abin da ka amfani ko abin da ka sani a kan shi. Yau muna 7 ga watan Rabiul Awwal, hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 10 ga watan 9 a kalandar Bature 2024. Kuma wannan shine majlisi na farko a cikin karatun wannan littafin ko karatun ko tafsirin mu insha Allah. Kamun mu shiga wurin ba da ma'ana ta Alkur'ani da abubuwan da Alkur'ani ya kumsha, na so mu yi matashiya akan ainihin abin da ake cewa tadabburi na Alkur'ani. Malamai suna cewa, khasatan malaman ulumul Qur'an suna cewa, idan aka ce maka at-tadabbur suka ce shi ne at-tafakkur ash-shamil al-wasi' ila awakhir dilalatil kalim wa maramihi al-ba'ida. Shi ne mutum ya tsaya yayi tafakkuri, yayi dogon tunani, shi ne ake kira da at-tafakkur, wanda ya kumshi dukkan abin da kake so ka yi tunani a kan shi. Misalin aya ɗaya ce ka samu, ka yi dogon tunani a kanta, ka tsaya ka yi la'akari meye Ubangiji yake so ya kai mu zuwa gare mu zuwa ga wannan aya. In labari ne ya bamu, meye za mu iya fa'idantuwa da shi ƙarƙashin wannan labarin? In
wani wa'idi ne ya mana ko kuma hukunci ne ya zartar mana to miye ubangiji miye maksar din da ya sanya ubangiji yake mana bayani akan haka mu amfani da shi mu istifadanti da shi kuma ya kasance mana izina in abin izina ne in abin albishir ne ya kasance mana albishir in abin galgadi ne ya kasance mana galgadi gare mu wasu daga cikin malaman ulumul qur'an suke cewa idan aka ce maka at-tadabbur shine at-tafakkur wa ta'ammul li ayatil qur'ani min ajli fahmihi wa idraki ma'anihi wa hikmati wa hukmihi wal marad minhu shine mutun ya tsaya yayi tunani dogon tunani yayi lura iya lura game da ayoyin alqur'ani dalilin me sun ya ubangiji ya saukan mana da ita kuma yaya za a yi in fahimci wannan maksad ko in fahimci abinda ubangiji ya sabkar mini daga cikin wannan alqur'anin kuma in riski ma'anarta kuma in san hukuncin wannan abinda ubangiji ya sabkar mini kuma dalilin me yasa ya ubangiji ya sabkar mini da shi ashi wannan abu ne wanda ya zamanto wajibi mutum sai ya aje hankalin shi ba wai bayani ba wanda zai zo kurmi ya shuke ba an karanta mun tashi mun tayi a mu tsaya kan aya daya takan yi mu bata sati daya biyu uku akan ta duk abin da ya dace mu huddo dan mu fa'idantar da wannan mu ko malamai suna cewa alamomin da yake sanyawa bawa idan yayi tsaya yayi la'akari yayi dogon tunani yayi tadabburi akan ayoyin alqur'ani to zai samu an sani tijoji wanda su ne suke tabbatar mai lalle ya fa'idanta da abinda ubangiji ya sabkar mai mu koma cikin alqur'ani maga yanda ubangiji yake zana mana siffa ta wanda suke tsayawa su yi la'akari su yi tadabburi akan ayoyin ubangiji ka koma cikin suratul ma'ida ubangiji yake cewa wa iza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu wa iza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin yake cewa mutane wanda suke nagari mummune kenan idan suka ji abinda ubangiji ya sabkar na daga al-qur'ani zaka samu idanuwansu tana zubar da hawaye dalilin abinda suka sani ne daga gaskiya sun sani wannan alqur'anin ba Muhammad ya zo da shi ba ba kirkire bane ba na Muhammad ba wani bane ba yake zawwa yake karanta mai ko yake mai shibta kamar yanda kawuran da suka huce ko kawuran da manzon Allah ya zamani da su suke cewa a'a ai wani ne yake ma manzon Allah shibta wannan alqur'anin sai sanya yake zawwa yake karanta muku dalilin sun san gaskiya ce daga gaurin ubangiji za su ringa cewa rabbana amanna faktubna ma'a shahidi ya ubangiji mun yi imani ka rubuta mu daga cikin wanda suka shelanta lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko Muhammad ma'aikin Allah ne kaga wannan me yake nuna maka idan dai za a yi tadabburi to kalla ma hawaye bai zubar ba da abinda ya kamata ya zubar su ne idanuwa ba su zubar abinda ya kamata su zubar ba su ne hawaye dalilin abinda suka shin daga ambaton ubangiji haka idan muka koma cikin suratul anfal ubangiji yake bayyana mana akan siffatun mummune yake cewa wa'annan su ne mummune na gaskiya daga cikin siffarsa yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluna mummune na gaskiya su ne wa'anda idan an ambaci ubangiji zaka ji zukatansu sun raurawa dalilin tsoro sun san wane ne aka ambata sun san wannan wanda aka ambata shine wanda ya dace a tsaya a yi mai abin da ya umurta kuma a hannu akan abin da ya hana yake cewa baya da haka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin ubangiji alqur'anin nan aka karanta musu zadatuhum imana ayoyin ubangiji za su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma game da ubangiji suke dogara wannan aya ubangiji ya sabkar mana da ita dalilin ya tabbatar mana su waye mummune na gaskiya idan ka koma can cikin suratu yunus ubangiji yake bayyana ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lalle waliyan allah sune wanda babu tsoro a tare da su na daga abinda za su bari a rayuwarsu ta nan duniya afwan babu tsoro a tare da su na daga abin da za su tarar a gobe kiyama kuma babu bakin ciki abin da suka bari a rayuwarsu ta nan duniya yake cewa wa'annan ala'in auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum alladhina amanu wa kanu yattaqun, wa'annan waliyan na Allah sune wanda suka yi imani da Allah kuma suke da takawa. Shine nan Ubangiji yanzu a nan suratul anfal yake fayyace mana su waye suka yi imani da Allah suke da takawa. Yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah wajilat qulubuhum, sune mu'minan da idan aka ambata musu Allah aka kiraye Allah za su ga zukata suna raurawa. Dalilin sun san girman Ubangijin da aka ambata. Yake cewa kuma baya da haka idan aka karanta musu ayoyin Ubangiji za ka same su ta ƙara musu imani akan imanin da gare su, kuma suna dogara da Allah. Yace baya da haka allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sune wanda suke tsayar da sallah kamar yadda aka umurce su tsayar da sallah. Tsayar da sallah ba kurum boye ka zo ba, ka zo masallaci ka kama Allahu akbar kai abinda aka ce maka kai ko abinda aka labarta maka ga yanda manzon Allah yake yin sallah. A'a, tsayar da sallah shine idan ka shigo kai sallah a masallaci ya kasance halinka lokacin da kake yin sallah, a halinka lokacin da kake karanta alqur'ani a lokacin da kake yin sallah, a halinka lokacin da ka tsaya gaban Ubangiji ya kasance shine halinka a wuce. Wannan shine tsayar da sallah. Idan kuma ba a samu ba haka ba, to ka koma ka yi muraji'ar sallarka. Ita kuma sallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, idan ya kasance halinka lokacin da kake yin sallah shine halinka a waje, to tabbas kai ne wanda ka tsayar da sallah. Idan ya kasance halinka koma bayan zamanka da kake yi a cikin masallaci ko koma bayan yin sallarka a cikin masallaci shine sabanin halinka a waje, to wannan ka koma ka yi muraji'ar sallarka, saboda ainihin ita sallah tana hana alfasha da dukkan mugayen ayyuka. Idan kuma ba a samu ba haka ba, to ka koma ka yi muraji'ar sallarka. Shine wannan Ubangiji yake bayyana allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, duk abinda aka basu za su bada shi fi sabilillahi. Dan ma ainihin duk abinda bawa ya gani ya mallaka, to tabbas da kai haƙƙin wa'ansu akan shi wajibi ne ya dauka ya bada. Wa atuhum min malillahi allazi ataakum, ku ba su daga dukiyar Allah wanda ya sanya ku kasance mamaya a zaman doran ƙasa, kada ku hana su. Idan kun hana su kuma za ku haɗu da hushin Ubangiji, kuma za ku haɗu da addu'a wanda kullum kowace sahiya mala'ikan da yake sabkawa ya ce Ubangiji duk wanda ya rike daga abin da ka bashi ya ki ya bada, Ubangiji ka ƙara miki da mutunci. Babu wata sahiya face mala'iku, hadisi ne ingantacce cikin Bukhari, face mala'iku sun sabka sun yi wannan addu'a. Ɗaya zai yi addu'a ya ce Ubangiji duk wanda ya bada, Ubangiji ka kaddada ne a cikin arzikin shi, duk wanda kuma ya hada Ubangiji ka kara ne cikin talaucin shi. Allah ya kiyaye mu. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin siffa ta wanda suke yin tadabburi a cikin Alkur'ani, ƙarin imani a cikin zukatansu. Mu karanta aya mu tsaya ni la'akari akanta, mu tsaya mu nutsu mu tunani iya tunani akanta, mu huddo duk abin da ya kamata mu fa'idanci da shi, diddin ta kara mana imani, imanin da yake cikin zukatanmu. Haka idan muka koma cikin suratul tauba, Ubangiji yake bayyana mana halin mumminai da halin munafukai. Can yake cewa halin munafukai wa iza ma unzilat suratu nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun. Wannan hali na munafukai kenan. Idan an sabkar da aya zaka gani su ba maimakon ta shiryar da su ta saita mun sahu su hidin su kauce hanya, ba sa bukatar sa saurara. Sai yake bayyana mana kamun shi yake bayyana mana halin mummunai. Wa iza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu wa hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Duk lokacin da Ubangiji ya sabkar da aya za su ringa tambaya su waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wane ne wannan ayar da Ubangiji ya sabkar mana ta kara mai imani. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. Wa'inda da ba suna da imani sun yarda Allah, sun yarda manzanci, sun yarda da maganganun Ubangiji wanda ya sabkar ga manzanci sallallahu alaihi wa sallama, to yake cewa za ta kara musu imani akan imanin da gare su. Yake cewa kuma za su ringa albishar, lalle Ubangiji da ya sabkar wa manzanci aya kaza ta kara mini imani akan imanin da gare ni. Za su ringa albishar, kuma wannan abun madalla ne a ce abinda Ubangiji ya sabkar ya kara maka imani, kaji ya imanin ka ya karu kuma aikin ka ya karu. Wannan shine kuma kyawun kwanuka wanda ayyukan shi za su karu kuma imani za ya karu a cikin zakatun shi a cikin zatiyar shi haka idan muka koma zamu gani ubangiji yana bayyana mana cikin suratul isra qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yazidahum khushu'a
yake cewa kaga mummune na gaskiya kace musu su wa'innan kafara aminu bihi aw la tu'minu ku yi imani da alqur'ani ku imani da alqur'ani kalubale ne a gare ku in kun yin kanku kuka yi wa ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantu ni Allah zai yi da azabar da zai muku a gobe kiyama in dai kun gode mai kun yi imani da shi in kai kanka kawa in baka yi ba ma kanka kawa baka rage ubangiji ba daga abin da gare shi ba ko ba za ka karawa ubangiji ba daga abin da gare shi ba shine nan ubangiji yake kalubalanta kafirai ku yi imani da alqur'anin ko ku yi imanin da alqur'anin innal ladhina utul ilma min qablihi lalle wa inda aka ba su ilimi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada idan aka karanta musu ayoyin ubangiji zaka ga sun gurbana akan haƙoƙinsu suna masu sujada yake cewa wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula za su ringa cewa tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu lalle alƙawalin da kai mana ubangiji tabbas me kasancewa duk abinda aka maka alƙawari abinda alqur'ani yazo na alƙawari da wa'idi to ka tabbata tilas ko yau ko gobe sai ya wakaru kada kai gaugawa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu dukkan ba ita bace ba amma dai kada ai gaugawa tabbas wa'adi ko wa'idi sai ya zo yake cewa wa yakhruna li asqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a za su ringa gurhanuwa akan haƙoƙinsu za su ringa yi wa ubangiji za su ringa kuka kuma wannan alqur'anin za ya ƙara musu tsoron ubangiji haka idan muka koma cikin suratul furqan ubangiji yake bayyana mana wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summa wa umyana wa'inda idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani ayoyin ubangijinsu aka karanta maka aka nuna maka ga gaskiya inda ta sa gaba ga abinda ubangiji yake nuhata da kai wannan abun ba zai kara musu imani ba ba za su yi sujada ba za su zubar da hawaye ba yace wa'innan su ne tantagaryen kafirai kenan wannan mafhumul mukhalafa a matsayin ka na mai imani wajibi ne lokacin da aka karanta maka alqur'ani ka tsaya ka yi likai la'akari ka yi tadabburi ka lura ka nutsu ka san meye ubangiji yake nema da kai meye yake so ya zanta da kai baya da haka idan muka koma cikin suratul qasas ubangiji yake bayyana mana wa idza yutla alaihim aya wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin yake cewa duk lokacin da aka karanta wa masu imani wannan alqur'ani qalu amanna bihi za su ce mun yi imani da shi kai wai ba mummuni ba ba musulmi ba ko kafiri aka karanta mai alqur'ani ya san da gaskiya ne in dai zai fahimci ma'anar shi ya san da gaskiya ne ya san da gun ubangiji yake kurum sai dai saboda girman kai yace ba zai yi imani ba ka koma kan sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Abu Jahal da shi da Walid ibn al-Mughira suke kwatsewa a bayan katangan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan su saurari wannan alqur'ani saboda shine salama ta zukatansu saboda shine yake samun musu nutsuwa dare suke bari su barbarcinsu su zo bayan katangan manzo Allah in yana tahajjudi su saurari abin da yake karantawa karo na farko aka kwatse shi ya zagayo ta ce shi ya zagayo me kake yi kai ma me kake yi to daga yau kawai dai sake zawa aka yi yarjejeniya ba za a ƙarasa haka washe gari aka sake hadewa me tasiri ne daga alqur'ani wajibi ne a matsayinka na musulmi wajibi ne a matsayinka na mu'mini ya kasance da zarar an karanta maka alqur'ani ya ringa tasiri a cikin zuciyarka ka koma ka ga yanda Walid ibn al-Mughira qur'ani ya tasirinta a cikin zuciyar shi a matsayin shi na kafiri dinge girman kanshi amma dai qur'ani ya tasirinta a cikin zuciyar shi yazo majalisi na Quraishawa
yace musu wannan zantattukan da kuke yi akan Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yace dukkan su zantattuka ne wanda babu hankali babu tunani akan su. Kun ce mai mahaukaci ne, yace ni da na tsaya na kalli mutumin nan babu alama hauka a tare da shi. Kun ce makaryaci ne abinda yake zawwa da shi, ƙarya ce, shaka wani ce yake faɗa. Yace in ka bibi abinda yake faɗa ba haka bane ba. Kun ce mawaki ne, abinda yake karantawa ba waka bane ba. Kun ce boka ne, in ka diba yanayin shi wallahi babu bokanci a tare da shi. Wani yake zawwa ya karanta me, yace wallahi ba haka bane ba. Suka ce to shikenan, tunda ba haka bane ba kai faɗi mana miye kake, miye ƙudurinka akan shi. Shi kuma ba zai ce yayi imani ba, a ce kuma ga wannan babba, tunda ai lokacin da suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, lokacin da Quraishawa suke cewa ai da an saukar da alqur'anin nan akan ɗaya daga cikin manya-manyan mutane guda biyu na daga cikin manya-manyan kabilu, ɗaya daga cikin mutane shine Walid ibn al-Mughira, ya tara dukiya ya tara diya, kuma wannan sune girma a rayuwa, ga dukiya ga diya, kace ai da shi aka saukarwa alqur'anin, ai abin ai da yayi, amma dai maraya ba uba. A lokacin nan suka ce to ka faɗi mana abin da kai kake tunani akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tsaya yayi tunani ya kai ya kawo, yace kai in hadha illa qawlul bashar, ai wannan zance ne na mutum, shine yake zancen shi, shikenan kuma aka huce lissahin. Shi ne can Ubangiji cikin suratul Muddassir yake bana summa fakkara summa abasa wa basar summa adbara wa stakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'sar in hadha illa qawlul bashar. Da ya tsaya yayi tunani ya murtsike huska ya sha kunu, sai ya ce ka in hadha illa sihrun yu'sar, sihiri ne, tsaji ne Muhammad in nan yayi, shi sanya na tasirantu har na zo nake muku wannan hira. Ya ce kai zance ne na dan adam, da yake cewa zance ne na Ubangiji ba zance ba ne na Ubangiji ba, zance ne na dan adam. Me Ubangiji ya me, ya ce sa uslihi saqar, a sannu da kai wata karji a cikin wutar jahannama wadda ake kiranta da saqar, kai ba karshe ba ne ba, wani gari ne a cikin wutar jahannama. Ya ce nan aka mai tanadi nan za a sanya shi a sannu. Yace wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tazar lawahatun lil bashar alaiha 19. Wannan duka bayani ne akan wannan. To nan shine yake bayyana mana idan aka karanta musu ayoyin Ubangiji za su ce gaskiya ne wannan daga gun Ubangiji yake. Yake cewa inna kunna min qablihi muslimin, dama kamun a karanta mana wannan ayoyin mun fa dama musulmai muke. Kuma haka Ubangiji yake bayyana mana idan muka koma cikin suratul Zumar mu haɗe ayoyin kada kamun wasa aya ta ja mana lokaci, yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yake cewa tabbas Ubangijinka shi ne ya saukar da mafi kyawun zantattuka, ba wani zance wanda aka tsara shi aka saukar da shi a tsare aka tangance a kiyaye kamar alqur'ani, shi ta kuma magana ce ta Ubangiji. Yace Ubangijinka shi ne ya saukar da mafi kyawun zantattuka, yake cewa littahi ne wanda yake kamantacceniya da juna, wata ayar zaka same ta tana kamantacceniya da juna. Yake cewa kuma masani kuma mai bibintawa ne, zaka samu wani hukuncin a nan ka samu irin shi, ko kuma ka samu kissa a nan ka samu irin ta a can. Yake cewa taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, lokacin da ake karanta wannan alqur'ani ake karanta wannan kyawawan zattukan nan, yace zaka samu zuhatutun wa'inda suka yi imani da Allah suna takurewa. Ina misalin lokacin da wani abu na tsoro ko kuma na jin daɗi ya kama ka, zaka gani tsika jikinka duk ta dace, shine al-iqsha'a, shine taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Yace bayan wannan yanayi da suka shiga sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, sannan zukatansu sai ta lausasa
اقتربت صلاة العشاء
yace wannan shiriya ce ta ubangiji wanda yi wanda ya ga dama yake shirye su da ita duk inda aka ga kaga masalan shiriya to wannan fa dama ce ta ubangiji da kudurar shi ya shiryar da kai ba wayo bane ba ba dabara bane ba kamar yanda aka hudi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha tabbas kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka shirye wanda kake so ba sai dai Allah shi yake shiryar da wanda yake dama inda shiriya a hannun annabi take da annabi Nuhu da ya shiryar da dan shi da ya shiryar da matar shi inda shiriya a hannun annabi take da annabi Lutu da ya shiryar da matar shi inda shiriya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take da ya shiryar da babban shi wanda ya dauki yunin shi ya mai komi ya mai gata dukkan gatan da ya kamata ai ya mai shi sanya aka ce shiriya ba a hannun ka ba take ba hannun ubangiji shi sanya da zaran kaga wani yana aikata wa'ansu ayyuka to ka neman mai shiriya a gurin ubangiji kadda kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kadda ku taimaka wa shaytani akan shi ku ce kai wannan tsinanne ne wannan tambadanne ne wannan lalatacce ne a'a ku neman mai shiriya wannan shaytani zai haushin ka saboda ka roƙan mai ubangiji ya shirye da shi amma dai da zaka ƙara neman mai tsinuwa ko ka neman mai hallaka a lokacin nan zaka ga shaytani yana alfahari da kai ka ƙara mai da gaskin ɗan rabon shi saboda shi ma kullun kokarin da yake ya ridu wanda za ya rida saboda gobe kiyama su shiga ya samu abukai a cikin mutuncin jahannama duk da abukata abukantaka ce wanda take lalatar ta abukantaka wanda za a yi tawatsi na a mutuncin jahannama shine wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'd al-haqqi wa wa'adtukum fa akhadtukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl lokacin da aka gama komai da komai ya samu mabiya Allah kada ka sanya mu daga cikin su ya hada mabiyan shi a wutar jahannama a lokacin nan zai hawa podium din shi yace to fa dama fa ni ho ba wanda na tilasta nace waye ya bi ni fa ku ho kuka ga dama kuka bi ni kuma a tsarin shaytani bai taba tilasta maka ba yace maka he kai me yake kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana shaytani yana tahiya irin yanda jini yake kai kawo a cikin gaggar jikinka haka shaytani yake yawo a cikin jikinka kuma mun wurin kwantin shi shine bayan zuciyarka yana susa mata ta yake wanda ya hikarhin zuciyar shi bai yi ba to wannan bai samu ba shaytani bai samu ba rabo ba a kan shi ba shi sanya yake tabbatar musu ni fa bin tilasta muku ba nace ba sai kun yi fa ko sai kun bi ni fa a'a ni fa kurum zayyana muka dai nace maka gashi nan na kawata maka ta hikai sai ka bi masan zuciyarka ka tai ka aikata yake cewa to dan haka kan wanda yake yi zarge ni ku zargi kawunan ku yake cewa dan ma ni can cikin al'amari tun farkon al'amari na riga ina kafura cewa Allah na riga ya mun tanadi na wutar jahannama ya mun alƙawari na ya mun wa'idi na shiga wutar jahannama dan haka nayi alƙawari ni ma zan ja nawa zan kai su wutar jahannama dan haka ba wani wanda zai zarge ni fala talumuni wa lumu anfusakum to kaga wannan shi yake tabbatar mana shari'a nagun ubangiji kuma man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda ubangiji ya batar da shi ba wani wanda ya isa ya shiryar da shi kuma yana shiryasuwa kalkashin hukuncin shi kalkashin ganin damar shi kuma yana batarwa kalkashin hukuncin shi kalkashin ganin damar shi shi sanya da yawa daga cikin malamai suke cewa wallahi ba wata ni'ima babban ni'ima da ubangiji ya yi wa dan adam kamai mutun ya tashi ya samu kanshi a matsayin shi na musulmi a samu kanshi a matsayin shi na mu'min wannan shine babban gata wannan shine directive na rayuwarka in kana da shi ka san miye kamata kai ka san miye wanda bai kamata yayi ba da zakka hada rayuwar wani wanda yake ba musulmi ba da rayuwar wanda yake musulmi baya yiwa kamar yanda ubangiji yake bayyana wa ma yastawi al-a'ma wal basir kamar makago ne da mai gani shin ka hada rayuwarsa har abada ba za su zo ɗaya ba wannan shi ne tsari Allah ya datar da mu kina in wannan ayoyin da muka karanta ayoyi guda wurin takwas idan muka bibiye su zan mu gani suna karantar da mu wa'ansu abubuwa guda bakwai wanda idan dai zaka tsaya kai tadabburi akan ma'anonin alqur'ani kai tadabburi akan abinda ubangiji ya sabar maka to he an samu dai daga cikin su alama ce na lalle ka fa'idanta da abinda ubangiji ya sabkar maka shine na farko ya kasance an samu istima'ul qalb wal fikr hina alqira'a zuciya da tunani tilas lokacin da kake karanta alqur'anin nan ko lokacin da ake karanta maka ya kasance an samu wannan abubuwan guda biyu kuma sun haɗu shi sanya idan ka koma al-fawaid na ibn al-qayyim ya kawo kalkashin wannan ayat ta suratul qaf yazo yana hudda fawaid wanda zamu fa'idanta da su a cikin suratul qaf sai ya kawo yake cewa innaha أو ألقى السمع وهو شهيدا إن ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدا يكتي وديك هنا اللابار عندك باكا نجا وندي بيو بنجتي غائر الغرابة da tagomashi da zai samu a gobe kiyama wanda ya saba mai ga irin wa'idi wanda zai samu na narkon azaba a wutar jahannama sai yake cewa duka wannan abinda ake zayyana maka ake baka labarin shi inna zalika la zikra ambato ne maganganu ne na ubangiji liman kana lahu qalbun yace ga wanda yake da zuciya wanda take iya daukan wannan sakon daga gun ubangiji aw alqa sab'a wa shahid ko kuma ya rate jin shi ya tsaya ya tabbatar da jin shi ya karkata shine isga'u sam ya tsaya ya karkata jin shi ya tsaya yayi tunani ya saurari abin da ake faɗa yake cewa wannan shine yake cikin ambaton nan wannan shine zai kame kanshi ya samu tagomashi a gun ubangiji kuma ya kame kanshi da samun narkon azaba a gobe kiyama ki sanya nan malam yake kawowa yake zai ko malaman ulumul qur'an suke kawowa suke cewa wajibi ne sai an samu saurare wanda yake karantawa ko ka karanta da kanka ko kuma a karanta maka ka saurara kuma ya kasance zuciyarka tana gudaya ta shirya ta dauki wannan sakon wanda ubangiji wanda ya aiko abu na biyu daga cikin abubuwan da suke sanyawa a samu tadabburi shi shine jin tsoron ubangiji lokacin da aka karanta maka wannan alqur'ani agulfuje abu na uku shine a samu ƙarin imani lokacin da ake karanta maka wannan alqur'anin ko bayan ka saurari wannan alqur'ani abu na biyar shine lokacin da aka karanta maka alqur'anin ka samu horin ciki kuma a maka albashir ko kai albashir lalle imaninka ya karu ko tsoron Allahnka ya karu ko kuma a horin cikinka ya karu tabbas akan albashir din da aka yi maka abu na shidda shine lokacin da aka karanta maka wannan alqur'ani zakka samu hatsakka zatta takuru dalilin jin tsoron ubangiji na abin da aka karanta maka na daga alqur'ani wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina abna bakwai shi shine lokacin da aka karanta maka alqur'anin nan a ganka ka wadi kana mai sujada wannan shi ma alama ce lalle abinda aka karanta maka ka fahimce shi sakon ya isa zuwa ga inda ake so shi da ma ainihin alqur'ani sako ne wanda ya zamanto wajibi muka wannan sako zan dan buga wani misali dan karami kamin mu shiga mi ainihin shi alqur'ani ko kuma mi arrafa alqur'ani idan mun arrafa alqur'ani sai mu dan buga wannan dan misalin ta kanyi lokaci ya mana mulike da kanshi alqur'ani idan muka koma zan mu gani malaman ulumul qur'an sai je ina kiran malaman ulumul qur'an saboda su ne wanda suka himmantu wurin rubuce-rubuce bangaren abin da ya shafi alqur'ani da suka tashi ta'rifin alqur'ani sai suka ce kamar yadda al'ada take idan an tashi arrafa abu definirin abu to ana komawa kan ainihin lugar larabci sannan a dawo bangaren masu ilimin su mi su suka ce akan haka idan muka shiga bangaren larabci idan ma alqur'ani an saukar da shi da harshen arabi lisanin arabiyyin mubin suke cewa idan aka ce maka alqur'ani masdar ne na qara'a shi kuma qara'a shine dammul hurufi wal kalimat ba'daha ila ba'd fi tartib shine a hada wa'ansu haruffuka haruffukan nan sune guda 28 wanda gare mu a cikin harshen larabci a hada su sai su baka kalmomi wannan kalmomin su ne zaka zo ka karanta su amma dai karanta su ne zaka yi bitartila da daki daki misali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaga ayu harfai ne suka baka kalmomi da ka hada harfan nan ka samu kalmomi wannan kalmomin sai ka bada suka baka phrase wannan phrase in ita ce zai ta baka faqara kinan paragraph haka zaka karanta wannan abubuwa bitarti daki daki wannan haka malaman lugha suke cewa ga alqur'ani shi sanya idan muka koma suratul qiyama ubangiji yake cewa fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan aka ce maka idan muna karanta maka alqur'ani lokacin da dan sakonmu ruhul qudus yazo ko ruhul amin yazo shine mala'ika jibril yana karanta maka wannan alqur'ani to ka ringa bin abin da yake karanta maka daki daki haka wannan shiki ma'anar ta huto kenan karanta wa ansu harfai ko wa ansu kalmomi ko wa ansu faqara na daga alqur'ani amma dai bi tartila daki daki kamar yadda aka saukarta shi idan muka koma bangaren malaman ulumul qur'an wanda suka himmantu da ilimin alqur'ani suke cewa alqur'ani shine kalamullahi almunazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama biwasitati jibril almutaabbadu bitilawatihi almabdu'u bi surati alfatiha walmakhtumu bi surati an-nas idan aka ce maka alqur'ani shine maganar ubangiji zantan ubangiji kaga wannan mun sabawa mu'tazila mun sabawa asha'ira wanda suna ganin a'a ai yanzu ai a ce ubangiji yana magana shi kuma ubangijin shi ya tabbatar mana lalle shi yake magana haka yake tabbatar mana daga cikin siffofin shi yana da hannu yana da ga yana gani yana ji yana kaza yana kaza hede ba irin namu ba na dan adam ba shine ne yace magana ce ta ubangiji wadda aka sabkarwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan aikin shi yace almutaabbadu biwasitati jibrila ta hanyar mala'ika jibril alaihi salam shine dan aikin ubangiji kuma yace almutaabbadu bitilawati wanda da zaran ka karanta to cikin ibadar ubangiji kake harafi daya lada goma duka zan mu zo zan mu kawo dalilai akan haka yace shine wanda yake farawa da suratul fatiha ya kare da suratul nas wannan shine alqur'ani yana da kyau a ce dukkan lokutan mu mun ba da himma a ce rana ba ta huto ba ta fada ba bawa bai tsaya ba ko da sura ɗaya ce daga kananan surori ya karanta ba kai ko da rabin izini ko da safaha guda ɗaya ce a ce bai karanta ba kullum ina mamaki idan na karanta wannan aya ayar da take cikin suratu al-muzammil aya ta ƙarshe farkon sura idan ka ɗauka ubangiji yana umurtan manzon shi qumil layla illa qalila ka tashi cikin dare sai dan kaɗan ka rage wanda zaka huta idan aka tashi da dare ana sallah me yayi yawa a cikin sallar dare karatun alqur'ani shine manzo Allah yake bayyana wa wanda ya karanta aya 10 za a rubuta shi daga cikin alqur'anin wanda ya karanta aya 100 aya 50 za a rubuta shi ga irin matsayin shi wanda ya karanta aya 100 ga matsayin wanda ya karanta aya 2000 ga matsayin shi yake cewa to ka tashi da dare sai dan kadan zaka rage naka huta naka biya bukatun iyallanka yace ko kuma ya kasance niswahu aw qismuhu qalila ko rabin daren dukkan shi ka raya shi wurin tsayuwa idan ka tsaya ka karanta alqur'ani ko kuma ka rage dan kadan daga cikin daren sauran dukkan shi ka raya shi kaga umarnin da aka bawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda suratul muzammil wannan ayoyin na harko suna ɗaya daga cikin abu na uku wanda aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya an saukar mai da iqra an saukar mai da mudassir aka saukar mai da muzammil wa an su kuma daga cikin malaman ulumul qur'an suka ce a'a ita ce ta biyu bayan an saukar mai ayoyi guda biyar a cikin suratul iqra aka saukar amma dai wada mafi rinjaye ita ce ta uku daga cikin jerin abin da aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama can ƙarshen surar sai ubangiji yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsay al-layli wa nisfahu wa sulsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min mahallu shahir ba san cin kiyamul layli ba muke ba mahallu shahir din mu shine ubangiji ya san halinku wata rana za ku ta jihadi wata rana za ku tahi fatauci ka huta neman kuɗi wata rana ka tahi misiyo yanayin yanda zaka samu kanka baka samu damar ka tsaya ba da daren baka karanta alqur'ani ba ka tsaya ka yi wa ubangiji ibada sallolinka na dare ka yi su ba wani sa'in harakoki sun bugi gabanka baka da lokacin da zaka karanta alqur'ani sai ubangiji ya ce faqa'u ma tayassara min alima an sayakunu minkum marda ubangijin ku ya sani a cikin ku da kai wani zai waye gari yana maran lahiya wa akharuna yadribuna fil ard wa ansu kuma sun muta neman kudi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa ansu kuma sun muta jihadi yace duk da wannan halin da kuka shiga faqra'u ma tayassara min ku karanta daga cikin abin da ya sauka na daga wannan alqur'ani kaga ba a yahe maran lahiya ba ba a yahe ba wanda ya shagaltu da neman duniya ba ba a yahe ba wanda ya shagaltu da daukaka wannan addinin musulunci ba an ce mai ka karanta daga cikin wani abu daga cikin wannan alqur'ani kaga wannan shi yake nuna maka abu ne mai muhimmanci sosai iya muhimmanci wanda ya zamanto wajibi a bada himma akan shi kaga ni idan ka dauka zaka gani iya muhimmancin alqur'ani zaka ga ubangiji yana mana tsokaci ko kuma mu koma zuwa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an bun manta ba da kai hadisin Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa tabbas naji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa lalle Allah yana da ɗan gaban goshi guda biyu wannan ɗan gaban goshin ubangiji ne su kullun kurum duk abin da akai kurum su ɗan gaban goshi daga sun shiga cikin al'amarin su to kamar suna fadar ubangiji ne daga zaman wannan da muke yi ana can fadar ubangiji ana ambatan mu baya da shi yake cewa qila manhum ya rasulullah ana sai yace su waye ya ma'aikin Allah sai yace ahlul qur'ani hum ahlullah wa khassatihi yace ma'abuta alqur'ani su ne ɗan gaban goshin ubangiji su ne ɗan kebantattu a cikin fadar ubangiji ka sai idan an ce maka abu a fadar nan kai kebantacce ne to wurin ku na daban ne yace to ma'abuta alqur'ani kenan a haka lokacin da muka shiga gida aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alqur'ani zai zo yuqalu li sahibil qur'ani yawm al qiyama za a ce wa ma'abucin alqur'ani gobe kiyama a cikin gidan aljanna za a ce mai iqra'a wartaqi ka karanta kai sama yake cewa warattil kama kunta turattil fid dunya karira wannan alqur'ani kamar yadda kake karanta shi daki-daki kake reraya shi a rayuwarka ta nan duniya in ba kai a duniya ba gobe ka karanta ba zai yi ba to kaga wannan duka suna nuna maka garabasa shi ne da gungun mantawa da kwai riwayar Ummu Darda take cewa sai na tambaye Aisha nake ce mata yaya mu da muka shiga gidan aljanna a ce mana mu karanta alqur'ani sai Ummu Darda take cewa ma fadluhu ala man lam yaqra'ahu mi fadalai alqur'ani ga wanda bai karanta shi ba a gobe kiyama bai karanta shi a rayuwar shi ta nan duniya ba tunda in ba karanta a duniya ba gobe zuwa ka karanta sai Aisha take cewa Ummu Darda take cewa inna adada durujal jannati bi adadi ayatil qur'an adadin ayoyin alqur'ani su ne adadin matattakara ta cikin gidan aljanna adadin ayoyin alqur'ani su ne adadin matattakara ta gidan aljanna wannan inji Aisha take cewa faman dakhala aljanna mimman qara'a alqur'an falaysa fawqahu ahad yace duk wanda ya shiga gidan aljanna daga cikin waɗanda suka karanta alqur'ani to babu wani wanda yake da daraja sama da shi wannan duka yana nuna mana muhimmancin alqur'ani mun buga misali ala ainul waqi'i wane ne
yana zaune a gidan shi kurum sai wata lamba ta kiraye shi da ta kiraye shi wannan lambar sai ta ce me ya dauka sai ya ce ni ne shugaban kasar Niger ina da wani muhimmin sako da zan bada a kawo maka dan haka ka saurari sakonka sai ya kashi da kaga ai wannan ba karamin kira bane ba shugaban kasa ina ya samu lamba ta niye matsayina a cikin al'ummata har shugaban kasa zai kiraye ni ya ce mani ga sakonin zai aika mani bayan kwanaki da bayan kwanuka ya sake kira ni da wannan lambar numero privé ya ce mani wane ne eh ni ne wane ga sakon da nace maka ran nan zan aika zan bada a kawo maka dan haka ka saurara ya kashi bayan dan lokaci sai ga gwamnan garinku ya zo kofar gidanka yana bubbugawa an yi escortin shi ana talaluwa sai ya zo ya ce kai kai ne wane ce kwarai kwani ne wane ya ce shugaban kasa ya kiraye ka ya ce baka ga sako nan za a baka ga sakon sai ya dauki ambulance ya meka maka ya juya ya tafi shi ai ka san sakon nan yana da muhimmanci ba a ba kowa ya kawo maka ba sai gwamna ya taso ya kawo maka da ka shiga gida ka ce kowa ya gusa aka gusa sai ka bude envelope din nan sai ka ga takarda ce da yaren turanci a rubuce kai kuma baka taila kula ba baka san ya za a yi ka karanta ba sai ka mai da takarda ka aiki kana ta jin dadi sai ka huto fadar ku sai ka ce ai shugaban kasa ya kiraye ni har so zai aika mini sako gashi nan yau ya aika gwamna ya kawo mini sako kai baka bada aka karanta maka ba kai baka iya karantawa ba sai ka rike wannan takarda kwana da kwanaki a hannunka dan Allah mu yi wa kanmu adalci wannan mutumin wani tsarin cikin wani tsarin mutane zan musallama shi yana da hankali ai in kana neman wawa ka zo kan shi ka kare shi ne karshen wawa ai yi ka kai ka karanta tunda ne baka iya ba ka bada a karanta man ka san miye a cikinta kashe ka ne za a yi amuhaninka ne za a yi wane ne mine ne ka san miye madhumuni in sakon bai yi ba sai ya ajiye ta kullum in yi ta ro sai ya gani ga ta nan a cikin envelope an rubuta presidency de la republique shi kurum daɗi yake ji yace wannan shugaban kasa ya aika mini har ya tsuba bai san abin da yake cikin wannan kai har shugaban kasan ya shuɗe wata gwamnati ta zo wata gwamnati ta sake zauwa shi bai san abin da yake cikin wannan sakon ba to wannan shine misalin da misalin wannan mutumin ga duk wanda bai tsaya yayi tadabburi ba ko bai tsaya ya karanta alqur'ani ba ubangiji ya aika da annabi Musa ya bashi attaura a cikin attauran nan babu komai ko a cikin wannan attauran nan bayani ne cikakke na kamannin manzon Allah na halayyar shi na inda zai zo na yanda zai tahiyar da al'ummar shi bayan annabi Musa ubangiji ya aika da annabi Isa da ya aika da annabi Isa ya a ciki da kai labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma a cikin suratu Saf yake cewa ya ati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin a cikin injila aka bayyana zawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofin shi da yanayin shi yanzu kuma bayan sakonni guda biyu da suka shuɗe sai ga dan aikin ya zo da karankan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aiko shi da alqur'ani ya zo a cikin alqur'ani galgadi ne da albishir da wa'adi da wa'idi kai da tsarin rayuwarmu a yau da gobe a cikin alqur'ani sai ya kawo maka wannan alqur'anin gashi nan sai aka hada maka ba wahalar ka ba baka san ya akai ba aka hada maka alqur'anin duk daya aka ce maka gashi nan ka tafi ka karanta kai tadabburi a cikin ma'anonin shi sai ka ce ba kai ba da kai bambanci tsakanin ka da kai da wanda aka ba wannan sakon baka da bambanci wa illa kai ka yi shi ba to wannan shine halin mu a yau da mu da alqur'ani kai da aka dada ta mana aka faɗi mana aka nanata mana sannan dan aikin ya zo da abinda zai zo da shi shine alqur'ani sai muka koma falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'atullahi alal kafirin lokacin da suka zo manzon ya zo
da alqur'anin da yazo su wa'inda aka wadi musu aka ce musu gashi nan zai zo sai suka kafurce yace to tsinuwa ta tabbata ga wanda suka kafurce wa ayoyin ubangiji shi kai kuma a matsayinka na abin kai ƙara alfahari Allah ya yi ka a cikin mafi kyawun al'umma ko mafi alkhairin al'umma aka baka wannan sakon daga hannun ubangiji sai ka miƙa shi fa na zuhu wa ra'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila wa bisa ma yashtaru sai suka miƙa shi bayan hannun su suka wurga shi suka ce a'a mu ba shi bane ba in ka gan mu muna mu'amala da alqur'ani to neman duniya ne an ce mana mu yi safka ko mu yi da baibayi mu kullewa da mahallakawa ne a shine mu za mu dauki alqur'ani sai to wannan tunda Allah wadari da abin da suka saya game da alqur'ani wannan fa'ida ce wanda ya kamata mu maido hankalinmu alaƙar mu da alqur'ani kaga can ayar da muka karanta a can baya ubangiji bai yaye mana ba kowane hali muka samu kanmu in ya kasance izi biyal kake yi a kullun to idan ka shiga cikin wani halin kumci to ka karanta ma ta yassara min abin da ya sauka na daga wannan alqur'ani kada a yi wasa wannan alqur'ani shine shiryar mu shine abinda zai haskaka mana duniyar mu da gobe kiyamar mu haka idan muka koma zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana hadisi Abdullah ibn Umar yake cewa naji manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana ce mana ku yi kokari ku karanci ku koyi alqur'ani yake cewa bayan kun koyi wannan alqur'ani ku karanta shi kamar yanda aka sauko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani yake cewa fa innakum tujaruna ala tilawatihi bi kulli harfin ashru hasanatin sabida da zaran ka karanta alqur'ani zaka samu ladan abin da ka karanta yace dukkan harafi daya idan ka karanta za a baka lada goma wata ibada ce kake tunanin zaka yi duk motsi da ka samu lada goma ina tunanin babu ita sai ibadar da ubangiji yace ni nake sakan data banna wadin ladanta ni nake bawa abin da daga dama kamar azumi duk harafi daya lada goma zaka samu kamar yanda yake cewa manzo Allah yake cewa ama inni la aqulu alif lam mim yake cewa ku saura ni ho bazan ce ba alif lam mim ba kaga ai harufa ne guda uku yake cewa face al alif 10 واللام 10 والميم 10 yake cewa alifun lada goma ce lamun lada goma ce mimun lada goma ce yake cewa wannan alqur'ani ma'adaba ce idan aka ce ma'adaba shine wani horanti ne wurin cin abinci ne wurin liyafa ne na ubangiji yake cewa fata'allamu min ma'adabatillahi ku yi kokari ku koyi daga wannan ma'adaba ta ubangiji yake cewa إن هذا القرآن هو حبل الله للي ون القرآن إياه تيتأ بنجزي وهو النور المبين كما حسكيني ونديك مبيني إكتوا والشفاء النافع ونجاة لمن اتبعه كما إكتوا وركاني ونديك أواني قريم والله باوة تشوتا ودزا تقادر القرآن باوان كمتي باوان بكنتكي تزاك شكا كزوك كرنت آيوين القرآن والله كغنسني عندك سابقا yake cewa baya da haka najatu man ittaba kuma tsira ne ga wanda ya bibi wannan alqur'ani yake cewa kuma wa'ismatu man tamassaka bihi kuma kariya ce ga wanda ya riko da wannan alqur'ani ya sa ai kai riko da alqur'ani kai tunanin an muhintar da rayuwarka wallahi kullun a cikin ni'ima kake yake cewa baya da haka yace aya ajabin alqur'ani abun alajabi na alqur'ani ba zan taba karewa ba shi san ya a kullun zaka gani wani abu da zai awakanu zaka gani ka bayyin zini aka samu rawar wannan aya kuma shi ne amfanin tsayawa ayi tadabburi akan aya zaka zo ka ringa karanta ta wallahi zaka ji kamar ubangiji yanzu ne ya samkar maka da wannan aya kuma tana magana ne akan halinka yanayin da kake cikin ta shin ya alqur'ani kullun shi sabo ne ka ta kau kurum wanda yake tunanin layu bila abada baya tsuba alqur'ani kuma abin al'ajabin shi ba zai taba karewa ba me ake so naka idan ka karanta ka tsaya kai lissahi ka tsaya kai tadabburi ka tsaya kai ka lura akan abin da kake karantawa wallahi zaka samu abubuwan nan guda bakwai wanda muka ambata a can baya haka idan muka koma fadala ta karanta alqur'ani zaka gani da kai hadisi ingantattu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka zo suke karantar da mu lalle wanda ya ruko da alqur'ani ko wanda ya karanta alqur'ani lalle zai samu wata fadala wata garabaza daga gun ubangijin shi mu koma kan hadisin Usman bin Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi khalifa na uku daga cikin khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wata rana muna tare da Shu'ba sai muke ce me shi Shu'ba yake bayyana mana yake cewa sai Usman yake ce mana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne shi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama fiyayyanku mafi alkhairunku din ya alkhairu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka wuware ga wanda yake kowa alkhairi shine wanda ya karanta alqur'ani to an ce kai kowa alkhairi dan me yasa ya baka da kufa ba wurin karanta wannan alqur'ani ba a tsuha wurin karanta shi ba a tsuha wurin koyan shi yake cewa bayan haka wa allamahu kuma ya karantar da wannan alqur'ani abinda ka sani diyanka ka tayar da su bayan sallar asuba ka zamnar da su bayan sallar isha'i ka karantar da su bayan ka'i da hidindiminka ka zo ka karantar da su alqur'ani abinda ka karanta wallahi ina wani bawo Allah wanda yana burge shi riga yake kaddiyen shi ka saka moshi ba ai ada ba amma dai riga yake kaddiyen shi saka moshi saboda tsida su yake yi ku karanta muni inda kuskure ya gyara musu to yanzu diyan in suka huce shi yaya zai kaga ba a tsuba akwai wani bawo Allah wanda yana ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna wal jamaa na Najeriya a can wannan Neja shekara ɗaya tsankaninmu da shi muka shiga jami'a yana da shekara 60 da ɗan kai ya shiga jami'a yake ce mana wallahi kada ku yi tunanin neman shahada da su yace na zo ne dan in samu damar hardace alqur'ani ya zo aka yi shekara 1 2 3 a ta hudu kamun shekara ta kare ya kira alqur'ani yace da haka shi mission din shi ta cika ko yanzu aka like alhamdulillah yace ga abin da to wanda ya ba ma 60 da ɗan kai baya ya hardace to ina da kai da baka kai ba ina da kai dan bi dan 13 14 ya kamata mu ba da himma mafi alkhairin al'umma sune wanda zai karanta wannan alqur'ani ya karanta da shi haka idan muka koma da kai hadisin Uqba bin Amir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto zuwa gare mu da ya huto mu muna cikin tawaga ta as-suffa sune wanda ba su da komai wanda suke rayuwa a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wani ne daga cikin ku zai so a ce ya tafi zuwa batahan ko kuma aqiqa wa an surare ne wanda ake kiwo a nan garin Madina yake cewa ya tafi a kowane yini idan ya tafi ya dawo da taguwa guda biyu yake cewa koma wai ne wanda alkoma ita ce taguwa wadda take mai girma mai mai wanda abun alfahari ce duk mai ita idan ya kalle ta yana tinkaho da ita yace ya tafi bataha ko kuma aqiq ya dawo da taguwa guda biyu wadda take tacika ta kai sunan ta amsa sunan taguwa sai wa'annan su Uqba bin Amir suke cewa kowa daga cikin mu yace waye manzon Allah baya son haka sai yace musu to ku tsaya ku saurare ni yace mutun ya samu yayi sabko ko ya mareta ya zo masallaci na ya karanci aya guda biyu daga cikin littafin Allah yace yayi mai alkhairi da samun wannan taguwa guda biyu aya guda biyu ta yi taguwa guda biyu yace haka kuma ayoyi guda uku tahi alkhairi da taguwa guda uku da zaka samu yace haka kuma ayoyi guda hudu tahi alkhairi da taguwa guda hudu da zaka samu waccan sai gata kai jiwo ka dawo da ita wannan kuma zawwa zaka yi ka zamna ka karanta idan ka karanta tahi maka alkhairin taguwa guda biyu da zaka samu kaga wannan duka yana nuna mana muhimmanci na wannan alqur'ani kuma wajibi ne mu bada himma game da wannan alqur'ani da haka kamar yanda na faɗi karatun mu insha Allah zai rakkaza ne akan daukan wata aya mu kokarin mu bada ma'anarta bayan mun bada ma'anarta mu huddo dukkan mu ansa abubuwa wanda zamu iya fa'idantuwa da su wasu abubuwan daga cikin abin da malamai suka kawo cikin littattafansu wanda suke da tafsiri, wanda malaman tafsiri wasu abubuwan kuma nazari ne, kuma kai ma abin da ka fahimta daga cikin abin da Ubangiji ya ambata, saboda shi Alkur'ani a kullun idan ka tsaya kai tadabburi kana iya zaƙulo wasu ma'anoni, kuma bayan ma'anonin ko kuma a fa'idodi wanda wani ya riga ya rubuta ko wani wanda ya riga ya istinbati a kansu. Fatan mu Allah ya mana jagoranci akan wannan al'amarin, kuma ya datar da mu ya sanya abin da muka karanta daidai ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu, bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abin da kuma iya ba Allah ya iya mana shi. Yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, sanya albarka a ciki, Allah mana albarka, yayi wa zuri'an mu albarka, yayi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.